أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. بايهك يمؤوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا قال ميك قودير موزوع قال الله تبارك وتعالى وان بيساك داود مو wannan majlisi da muke karatun littafin Ta'limul Muta'allim, Tariqat Ta'allum na al-Imam Az-Zarnuji, a wannan dare na 14 ga watan Sha'ban shekara ta 1447 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa birnin Madina, wanda yayi daidai da 2 ko daya ga watan 2 shekara ta 2026 miladiya. Wannan shine darasinmu na 56 a cikin wannan littafi. A darasin da ya gabata mun ce 54, to wannan zai zanto 56 ne, wanda ya gabata kuma 55. Muna cikin babi a ko fasali na 6 cikin littafin dai. Idan ba a manta ba, fasali ne da malam ya bude shi ko matashiyar fasalin. Fassun fi bidayati sabqi wa qaddarihi wa tartibihi. Fasali ne da malam ya kafa shi domin bayanin yadda ake fara daukan ilimi da kuma gurgurdan abin da ake dauka da jeran tashi. Mun kai gabar da malam ya kawo wata magana ta neman fa'ida a kowane lokaci, har ya kawo wani hadisi da kawai ya jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, inda malam yake cewa ويكون مستفيدا في جميع الاحوال كو تزام فالا دغنن كو ميميتا نا غنن اكرنتو منا wannan gabar kawai. ويكون مستفيدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يكون المصنف رحمه الله ويكون مستفيدا في جميع الاحوال والاوقات من جميع الاشكال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحكمة
دارت في المؤمن أين
ما وجدها أخذها، وقيل خذ ما سطر
وداع ما كدر. طيب مالاً أنا يكي سوى ويكون مستفيدا في جميع الأحوال والأوقات من جميع الأشخاص. كمشي almajiri ko ɗalibin ilimi ya zama mai neman fa’ida a kowanne hali da kowanne lokaci daga kowanne mutum. Haka ake so almajiri ko ɗalibin ilimi ya kasance. Wannan gabar kusan a ita ne za mu tsawaita a darasin nan namu: neman fa’ida fi jami'il ahwal, a kowanne hali, wal awqat, da kowanne lokaci, min jami'il ashkhas, daga kowanne mutum ko kowanne mutane, ka iya ce mutum ko mutane. To a wannan gabar shine malam yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce wai manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi yace al-hikmatu dallatul mu'min aina ma wajadaha akhadhaha, wato ita hikima bataccen abu ne na mumini, duk inda ya same ta sai ya dauke ta ko ya karba abinda ya samu daga duk wata hikima dai. To amma a wancan darasin namu mun riga mun ga maganganun malamai da hanyoyin da aka rawaito wannan hadisi, hanya marfu'iyya an rawaito shi mursal, amma duk hanyoyin da aka koro su dukkansu masu rauni ne. Cikin waɗanda ma muka ambata sun raunana wannan hadisin akwai al-Imam at-Tirmidhi cikin sunan, akwai al-Imam Ibn al-Jawzi cikin al-Ilal mutanahiya, akwai al-Imam as-Sakhawi cikin al-Maqasid al-Hasana, akwai al-Imam al-Ajluni cikin Kashf al-Khafa wa Muzil al-Ilbas. Suka ce ma duk wata hanya, duk wani abu da aka rawaito da yake kunshe da wannan zancen cewa hadisi ne, dukkan su ba su inganta ba. Sai dai magana ce dai da kawai aka samu wata daga maganganun malamai, maganganu na hikimar magabata, wasu kuma suka ɗauka marawaita masu rauni suka yi kuskure suka jinginawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, irin su Ambasa kamar yadda ya gabata, Ambasa ibn Abdurrahman, da kuma shi wancan al-Fadl ne muka ce ko, shi ma da ya jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi da bai inganta ba, hadisi ne da bai inganta ba. Amma duk da cewa bai ingantan ba, mun ga cewa ma'anar da ya kunsa yake dauke da ita tana da kyau, saboda duk abin da ka samu na fa'ida ko bakin wane ne ai karbar shi ake yi. Allah subhanahu wa ta'ala ma ya nuna mana haka, ko da kiyayya ce tsakaninka da wani ba za ka ki karbar gaskiyar da ta zo daga bakin shi ba. Wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa, shine har yake cewa waqila, kuma an ce khudh ma safa wa da' ma kadur, ka karba abin da ya tsaftata ka bar abin da ya gurbata. To anan ina so in kawo mana wasu misalai ne a aikace da za su nuna mana cewa malamai sukan yi amfani da wannan neman fa'ida a kowanne yanayi suka samu kawunansu, daga kuma kowaɗanne mutane in dai fa'ida ce, in dai gaskiya ce, sukan karɓe ta hakan nan a kowanne lokaci. Yanzu idan muka ɗauki misalin malamai, al-Imam, bari mu ɗauki al-Imam Shafi'i, al-Imam الشافعي يا kasance yana neman fa'ida daga wajen, ko ya samu fa'idoji da dama daga wajen almajirin shi, talibi ne a wajen shi shi al-Imam Ahmad almajirin al-Imam Shafi'i ne, talibin sa ne, kuma ya samu fa'idoji musamman na ilimin hadisi daga wurin wannan almajirin nashi, kuma bai yi ƙasa a gwiwa ba ya amfana da hakan, har ma ya zo cikin manaqibul Imam Ahmad a shafi na 143 yake cewa kharajtu min Baghdad wa ma khallaftu biha ahadan awra'a wala atqa wala afqaha wala a'lama min Ahmad ibn Hanbal, yace na fita daga garin Baghdad. Kun san al-Imam Shafi'i ai ya zauna a Baghdad, daga baya kuma يكوما قسم مصر يكوما قسم مصر شيتا ذاك سامو ينادى ينادى اجتهادي بيو ذاك جانا تي قال الشافعي في القديم وقال الشافعي في الجديد الامام الشافعي يا فدا صوور مغنى لوكاسين ينا عراقي الجديد كما لوكاسين يا داو قسم مصر wanda yake nuna ijtihadin malami yakan canza sakamakon canjin ma biyar ko wurin da ya koma yake zama saboda wasu abubuwan za su bayyana mishi sabanin wancan wurin da yake zama ba wai canja nasti bane a'a fitowar yanayin abin da kuma abin da ke kewaye da shi yakan canzawa malami ijtihadi to shi al-Imam Shafi'i yace na fita daga garin Baghdad bambar wani mutum ba wanda ya kai al-Imam Ahmad ibn Hanbal tsantseni da tsoron Allah da sanin addini da fiqhu da sanin ilimi kamar shi ka gani nan malami ne fa yake yabanwa almajirin sa ai a matsayin almajirin shi ne kuma yana ya amfana da shi hakannan al-Imam Malik idan ka duba tarihin sa da kuma tarajum ko tarjamar da malamai suka yi masa shi ma ya karbi ilimi ko ya samu fa'idoji daga wurin almajiran shi da suke kasa da shi ba su kai shi matsayi ba har ma ana hakaitowa wata magana da yake wai yana cewa rubba hamili fiqhin ila man huwa asqahu minhu amma masa magana tana iya yiwa wani masanin wanda yake dauke da fiqhin hamil fiqh ila man huwa asqahu min zuwa ga wani wanda ya fi shi fahimta abin da yasa nake fassarawa da fahimta saboda ma'anar fiqhu tana da fadi kuma asali wajen magabata idan suka ce fiqhu ba wannan fiqhin kawai na istilahin wanda suka zo daga baya suke nufi ba suna nufin fahimtar addinin al-fiqhu fi din sanin addinin gabaki daya musamman ma ilimin sanin Allah tabaraka wa ta'ala hakannan idan muka dauki al-khatib al-baghdadi shi ma ya amfana ya ambata cikin littafin al-jami' li akhlaqir rawi wa adab as-sami' cewa lallai malami tana iya yiwa ya fa'idantu daga wajen almajirinsa yakan iya samun fa'ida daga wurin almajirinsa in ma almajirin ya fadakar da shi wani abu da wahami ya same shi ko ya rabkana ko kuma ya gyara wani abin da aka iya samun kuskure ko wani abin da malamin bai nakalto shi yadda yake ba to almajirin yakan iya nusar da malamin nashi duk suna iya samun waɗannan fa'idoji a tsakankaninsu to nan bari mu koma cikin sahabbai ma wajen fa'idantuwa ba sa wasa da fa'ida inda malai yake ne wa yakunu mustafidan fi jami'il al-ahwal Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda kun san yana da kananan shekaru yana daga cikin sahabbai masu kananan shekaru ina jin nauyi in ji an ce kananan sahabbai dan ba karami a cikin su shita yawanci nake cewa cikin sahabbai waɗanda suke da kananan shekaru ba kananan sahabbai ba dan dukkan su manya ne masu daraja ne to shi Abdullahi dan Abbas yana daga cikin sahabbai waɗanda suke da kananan shekaru manya-manyan sahabbai sukan koma zuwa gare shi wajen fahimtar alkur'ani mai girma hatta kai gama Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda an samu daga gare shi yace al-muhajirun sun ce da Umar dan Khattab saboda yana dauko Abdullahi dan Abbas ya shigo da shi cikin dattawa masu shekaru sa Abubakar Siddiq su Uthman ibn Affan da mai masu da shekaru a cikin sahabbai sai Umar dan Khattab ya dauko Abdullahi dan Abbas ya shigo da shi cikin su توسنا تيوا هذا شيء ادعوا ابناءنا كما تدعو ابن عباس كركا كيران يا امو كمر يد كيكي كيران عبد الله دان عباس يشيغو cikin mu sai Umar dan Khattab yace da su zakum fatal kuhul zakum fatal kuhul in lahu lisanan saulan wa qalban aqula ce wannan matashi ne matashin dattawa ne lalle yana da harshe mai yawan tambaya yana da kuma zuciya mai kiyayewa yana da ne zuciya mai kiyayewa al-imam al-hakim ya fitar da wannan cikin al-mustadrak har ma al-imam az-zahabi yace rijaluhu thiqat illa annahu munqati' ko al-imam az-zahabi yace mazajan da suka rawaito thiqat ne amma kuma munqati' ne athar din to anan kun lura Abdullahi dan Abbas sauran sahabbai sukan samu fa'ida daga gare shi amma babban wanda za ku dau ko wannan misalin zai fito cikin sha'anin shine Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda dan shi ya riga ya fahimci haka bai tsaya tunanin tazarrar shekaru ba da daraja da Allah tabaraka wa ta'ala ya hore masa sama da Abdullahi dan Abbas amma ya san akwai wata fa'ida da take tattare da Abdullahi dan Abbas sai bai yi wasa da ita ba yana fa'idantuwa daga gare shi wajen fassara alqur'ani kun ga nan ya zanto mustafid fi kulli al-awqat fi jami' al-awqat ko daga duk wani wanda ma yake kasa da shi al-imam an-nawawi wancan asar din da na faɗa yana cikin al-mustadrak a lamba ta 6298 al-imam an-nawawi shi ma kun ga babban malami ne amma yana fa'idantuwa ko kuma malamansa malaman al-imam an-nawawi suna fa'idantuwa kwarai daga wajen al-imam an-nawawi wajen kaifin basirar shi da iya tantance ilimi da hadda sukan ma zo su bujiro mishi da matsaloli domin a tattauna a kansu in ma wani abu ya shiga musu duhu suna komawa zuwa gare shi to bari mu sake kawo wani misali misalin malaman da suke shahararru ne amma kuma suna neman fa'ida daga waɗanda ba su shahara ba har iya al-imam al-bukhari yana daga cikin malaman da suka rawaito daga shehunan da wasu malamai da ba su shahara ba kun ga dai shi shahara dai ne da zai ce to ba zan rawaito ba sai wajen wanda ya kai ni ko ya shahara bai lura da wannan ba matukar dai mutum mai kiyayewa ne mai tsoron Allah ne mai haddace abinda ya sani ne ko da mutane ba a san shi ba bai shahara ba to yana neman ilimi a wajen shi har ma aka hakaito magana daga gare shi rubbama tafattu min shaykhin lam yu'raf ismuhu nakan iya samun fa'ida daga wajen wani shehin da ba ma san sunan shi ba bai shahara ba al-imam sufyan ath-thawri shi ma an hakaito daga gare shi yana cewa shi ilimi ana karɓar shi ne daga bakunan mazaje bima'ana ba a wulakanta wanda ake samun ilimi daga wajen shi to almajirai sukan iya zan ce ma malamai da ɗaliban ilimi suna iya neman fa'ida daga wajen gama gari ka ƙari wata kenan ku gama gari wanda suke kasuwa wani yana sayar da kayan shi a ko mai sayar da bari mu misali da abubuwan da suke sayarwa a wancan lokacin sayar da fata ko wajen baduku ko wajen masu sayar da hatsi ko wajen makiyaya ko wajen manoma ko wajen masu fatauci ko masu bin jirgin ruwa ma'aikata kenan. To malamai magabata da ma almajirai suna neman fa'ida daga irin wajen waɗannan mutanen ko gama garin nan, kamar al-Imamu Ahmad yana neman fa'ida daga wurin mutane na kan titi cikin al'amura da yake faruwa na saye da siyarwa. Ai ba tilas malami ya zamto yana da masaniya ba, amma wani yana kasuwa idan ka tambaye shi naji wani salo na ciniki menene yake faruwa ne, yaya ake yi a kasuwar ku, in ya tsaya yana maka bayani daki daki ai ga yadda cinikin yake ga yadda ake cinikin, wannan ba fa'ida bace. Ai da wannan ne mutum zai samu damar fahimtar yaya abin yake, sannan ya bashi hukunci kuma na shari'a. Yanzu da yawa cikin malamai tana iyawa ba zan iya bada wato kaso cikin ɗari ba, amma zan iya ce akwai da yawa wanda idan ka tambaye shi game da matsaloli na crypto yanzu ba zai iya faɗa maka wani abu. Kaga kenan idan yana so ya fahimta, yaran nan da suke kullum suna rike da wayoyi ana maini, wani zai iya zuwa ya karanta mai ai ga yadda ake yi, ga yadda ake buɗe wallet, ga yadda ake shiga kaza, ga yadda ake maini, ga yadda abu yake karuwa, ga yadda yake raguwa, ga yadda kake samun riba, ga yadda ake samun ribar, ga salar ribar, ga kuma iya abin da zaka iya tabawa a ribar. Kaga nan ai zaka samu fa'ida ne daga wurin gama gari wannan. Idan ya faɗa maka kai kuma sai ka dora a ma'aunin shari'a, sai ka ba abun hukunci. To haka sai Imamu Ahmad suke yi. Su ba sukan fa'idantu da irin wannan. To sukan fa'idantu daga wurin mutanen da wa'azi suke yi. Ka san akwai masu wa'azi a wancan lokacin. Ba su da zurfi na ilimin tafsiri ko ilimin hadisi ko abin nan. Amma suna da salo na nuna maka hanyar Allah. Za su zo su ma wa'azi ka ji kana kuka shade shade. To al-Imamu Ahmad yakan tafi irin waɗannan majalisan. Kaga dai matsayin shi, amma sai ya je ya zauna. Musamman akwai wani majalisi na Muhammad ibn Mus'ab al-Abid, tun ne mai bauta, mai tsoron Allah. Wala nuzakki ala Allah ahada. Al-Imamu Ahmad yana zuwa wajen wa'azin shi ya zauna kawai ya saurari wa'azi, saboda yana da wa'azin shi na da tasiri a zukata. Kaga ya fa'idanci da shi, bai ce ai ni ana ji da ni ne Imamu Ahlus-Sunna wal Jama'a, ni ake ji a yankin nan, duk a Baghdad ni ne malami ko a Iraq ni ne malami, ta ya zan je majalisin wayancan mutanen ko wani karami wanda wa'azi kawai yake yi. Al-Imamu Ahmad duk sun fahimci wannan, wa kun mustafidan kulla yawmin ne ziyadatan min al-ilmi ko wasbah fi buhuri al-fawaidi, duk sun fahimci wannan. Hakan nan ɗazuna ambaci malamai sukan samu fa'ida daga wurin almajiransu ko? Bai, har ma neman fa'ida daga wajen wanda ya saba maka a ra'ayi suna yi. Wani ya saba man a ra'ayi amma yana da wata fa'ida da zai baka, sai ga mutum ya karɓa. Kamar Umar ɗan Khattab, Allah ya ƙara masa yarda, cikin sha'anin yana da ra'ayi a wajen a ƙayyade a iyakance sadaki, a iyakance mai sadaki a tsayen masa da ko gwargwadon sadaki a tsayar da gwargwadon shi. Da yana da ra'ayi, amma wata mata ita ce ta jayayya da shi, ta janyo hankalinsa cikin gama gari da wata aya cikin Al-Qur'ani. Nan take Umar ɗan Khattab ya dawo daga ra'ayin da yake kai. Musamman yanzu aka ji ana ta magana akan sadakin nan, a ce wai yana da iyakar kaza. Akwai maganan malamai, amma
ya kance shi babu wani nassi karara, bal ma ra'ayin mazhabar Shafi'iyya da suke ganin bayi da wato mafi karanci kuma bayi da mafi yawa, san wannan magana ita fi inganci. Maganar mutane ba sa ba da sadaki yanzu ya kamata a ƙara abubuwa sun tashi wani abu ne daban, amma iyakan ce shi ka ce nassi ya nuna, ko a mazhabar Malikiya ai kiyasi ne ba wai nassi bane yazo, domin da akwai nassi ba za a samu sabani ba. Kiyasi ne akan wato wanda ya sata, haddi na sata shine dalili yazo akan shi. Maganar rubu dinar shine aka ɗauko aka ɗora a nan, har wasu daga cikin malaman mazhabar Malikiyan suna cewa ana mamakin wannan kiyasin da aka yi, cewa ai shi mai neman auren mace shi ma wata gaba yake nema a jikinta, saboda haka shi ma wanda ya sata ai gaba ce aka yanki, wannan ma wata gaba yake ne, saboda haka wannan kiyasin a haɗa wancan da wancan, wanda ba haka ba kiyasin ma al-fariq kiyasi ne da bai cika sharɗa ba. To amma dai akwai ra'ayin wayannan duka guda biyu, ba sai na tsawaita a nan ba, in wata gaba ta zo da za a kawo dalilan duk ɓangarori biyun da kuma tattaunawa da aka yi, sa'annan a fitar da magana da tafi inganci in mun samu wani lokaci a yi haka da izinin Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Imam Abu Hanifa yakan faɗi ra'ayi sai ya ce da almajiransa, to fa wannan ita ce fahimta ta ra'ayina kenan, in ɗayan ku yana da wani abu ya kawo, kaga nan neman fa'ida yake daga wajen almajiransa. Kuma tasirin wannan shine ya bayyana har a ma mazhabar Hanafiya, saboda bincike ya nuna cewa Abu Yusuf da ko Muhammad ibn al-Hasan sun saba wa malaminsu a cikin mazhabar Hanafiya a ɗaya bisa ukun mazhabar. Yanzu in kana karatun mazhabar Hanafiya ɗaya bisa ukun wayannan almajiran sun saba wa malamin nasu, kuma fahimta ce, kuma bai sa su yi baran-baran ba, bai sa su zazzage ba, bai sa ya ce ya kore su ba, na kore ku daga majalisina ba ni ba ku, da dalili ne kowa yakan samu fa'ida. Har al-Imam Abu Hanifa yakan amfana daga almajirinsa Abu Yusuf, saboda ya zo ya zamto malami mai ijtihadi, ya zamto malami mai ijtihadi, alƙali, yana da kaifin basira, kai ta kai gama akan nemi akan samu fa'ida daga wurin waɗanda ba takhassus ɗinsu ba ne, wato ba fagensu ba ne, kana iya samun fa'ida daga wurinsu. Yanzu in ka koma tarihin malaman larabci har irin su ma al-Imam Shafi'i ɗin, za ka samu ai ya daɗe a ƙauye a karkara, me ya kai shi karkara? Domin sanin maganar larabawa. Kaga ko wajen sanin maganar larabawa a wurin wa ake fahimta, ai ba wajen malamai ba ne yawanci. Za ka samu mutumin da yake ƙauye yake karkara zai faɗa ma sunayen abubuwa daban-daban, in kai da kake binni ne baka san sunayensu ba. To haka malaman luga sukan koma ƙauyuka su koya, samu fa'idoji daga wurin gama gari ma a ƙauye. Ba ya zo ɗaya daga cikin sahabbai na ganin in ma Abdullahi ɗan Abbas ko Ali ibn Abi Talib, na manta wane ne cikinsu, wasu sun samu saɓani a kan rijiya. Rijiya ta ce, wance ce rijiya ce? Shi da bai san ma'anar fatara ba, alhamdulillahi fatiri samawat, sai ya ji wannan balaraban kawai yana cewa ana fatartuwa, me yake nufi? Shi ne ya tona wannan rijiyar. Daga nan Abdullahi ɗan Abbas ko Ali ibn Abi Talib, na manta wane ne cikinsu, daga nan ya fahimci wannan kalmar. Kaga ya samu fa'ida daga wajen gama gari balaraban ƙauye. Malaman fiqh idan ka koma tarihinsu za ka samu, kamar yadda na faɗa, suna samun fa'idoji daga attajirai, 'yan kasuwa, manoma, makiyaya cikin hukunci wa mu'amaloli da suke faruwa yau da gobe. Kuma har yau ya da za ka diddigi yadda mahadar malaman fiqh ta duniya yadda suke baiwa abubuwa hukunci za ka gano haka. Saboda ana kawo abin da ya shafi likitanci, to za su tura wa membobinsu ga wani abu da ya zo, sai a gayyaci manya-manyan likitoci ƙwararru. Kaga ai ba za a ce jahilai ba ne, ba sa fanuwa a wani kawai bai iya komai ba jahili ne, sai a gayyato su likitocin sai su bayani me kuke nufi da wannan abun, sai su gabatar wa malaman nan hamshakan malaman duniyan nan da ake da su na fiqh. Idan suka ba su, sai su ba su wuri, su kuma sai su ɗauko wannan maganar da suka yi ta likitocin, sai su ɗora ta a ma'auni na ilimin shari'a da suke da shi, na Alƙur'ani da Sunna da sauran hanyoyi na gano hukunci. Ijma'i ƙiyasi ne, sai su bai wannan abun hukunci. Kaga sun fa'idanci da su ko ba su fa'idanci ba? Haka nan abin da ya shafi tattalin arziki, za ka samu sukan gayyaci masana ilimin tattalin arziki su gayyace su su yi musu bayani. Haka nan in ya shafi masana ilimin dokoki ne na duniyar yau, za ka ga sun gayyato masana ilimin dokoki ku yi mana bayani waɗannan maganganun me ake nufi da su. Idan suka yi musu bayani, su kuma sai su ɗauko su ɗora su a kan ma'auni na shari'a, su ce sun dace ko kuma su ce ba su dace. Haka nan sun zamto masu fa'idantuwa da har gama gari da suke cikin al'umma. Al-Imamu Zahabi, kun san wannan babban malami ne, kuma yana da daraja a duniyar musulunci, amma yana neman fa'ida daga wurin waɗanda suke ƙasa da shi, kamar yadda nan ishara a kan wasu a baya. Amma shi Al-Imamu Shafi'i ɗazu da na ambato mana magana game da shi, ban kawo mana wuraren da za a samu waɗannan maganganu ba, lura da darasi ne da ya fi karkata zuwa ga ɗalibai ilimi ‘yan uwana da kuma almajirai cikin siyar A'lamin Nubala da cikin Al-Bidaya wa Nihaya na Ibn Kathir. A nan ne kusan wannan magana ta ko maganganun da na kawo na fa'idantuwa da Al-Imamu Shafi'i yayi daga Al-Imamu Ahmad Ibn Hanbal. Haka nan Al-Imamu Malik da na ambato ɗazu cewa ya fa'idantu daga almajiransa su Abdullahi Ibn Wahab da kuma sa Abdulrahman Ibn Al-Qasim, sun zo sun zama manya-manyan malamai, shi ma kuma ya fa'idantu daga gare su. Kun ga Al-Imamu Malik ai rasuwar shi 179 ko 179 ya rasu. Haka ne kuma dama mun ce an haife shi 93 ne ko ai har na ce shekarar da Anas dan Malik ya rasu, shekarar aka haifa Al-Imamu Malik, shekarar aka haifa, kamar yadda shekarar da Al-Imamu Abu Hanifa ya rasu, shekarar aka haifi Al-Imamu Shafi'i 150. To shi ma Al-Imamu Malik ya fa'idantu da wayannan almajiran nasa su Abdullahi dan Wahab da ya rasu 197 da kuma Abdulrahman Ibn Al-Qasim 191, kuma daga baya kaga sun zo sun zama manya-manyan malamai, kamar yadda Al-Qadi Iyad ya ishara zuwa ga haka cikin Tartibul Madarik da tarihinsu da Zarkali ya kawo cikin Al-A'lam. Hakan nan na faɗa mana Abu Hanifa yakan fa'idantu da almajiransa irinsu Abu Yusuf da kuma Muhammad Ibn Al-Hasan Al-Shaibani, har ma yakan ba da fatawa. Amma idan Abu Yusuf ya zo ya tunatar da shi wani abu, sai ya dawo zuwa ra'ayin Abu Yusuf almajirinsa. Haka nan Al-Imamu Al-Bukhari akwai fa'idoji tsakaninsa da Al-Imamu Muslim, ko fahimtar wasu abubuwa, ko wani abu da ya haɗa su na alaƙa ta ilimi musanyan ilimi ko fa'idantuwa da juna. Hakan nan kamar da na faɗa al-Imam Az-Zahabi malamin al-Imam Ibn Kathir, Ibn Kathir ya fa'idantu da ko al-Majiri na wajen al-Imam Az-Zahabi, amma shi ma al-Imam Az-Zahabi ya fa'idantu daga wato malamin nasa, saboda wajen al'amarin da ya shafi tarihi da tantance tarihi da bin diddigin al'amura na tarihi da wasu abubuwa na hadisi, musamman wajen tawarikh da kuma tarajum, ya amfana da wannan almajirin nashi. To har anan bangaren mu na ko mu ce al-Maghrib al-Islami, irin su wajen su a Morocco da Aljazair, an yi malaman da ko Andalus, an yi malamai da su ma fitattun malamai ne, amma kuma ba sa sake wajen fa'idantuwa da na ƙasa da su, daga na ƙasa da su, kuma a duk lokacin da suka samu wannan damar. Irin su al-Imam Ibn Abdul Barr, kun san dai waye Ibn Abdul Barr, babban malamin mazhabar Malikiya ne, yana da littattafai wanda jigo ne a harkar ilimin musulunci, ko ba haka bane? Ba yana da at-tamhid ba, lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid, yana da littafin al-istizkar. To amma shi ma karan kanshi ya rawaito wasu abubuwa daga wajen almajiransa wanda suna da isnadi sama da shi, sai koma ya rawaito daga wurin su, har ma yana ambatan su da sunayen su, su almajiran, cewa a wajen su ya rawaito. Idan za ka gane mutanen nan suna da wata tarbiyya da muna da buƙatar mu dawo da ita cikin neman ilimin mu yanzu. Wani shi yana ƙara neman ilimin, ko yana ƙara samun wani matsayi, to yana kuma ban kwana da ilimin, ko karantar wacce zai ga yana watsar da ita, alaƙa da ma ilimin yana watsar da ita, sai kawai a koma sharafi ne na duniya, sai sai a kaman ya wuce ma maganar karantarwa, sai dai maganar kawai abuwa na rayuwar duniya. Kuma shi irin wayannan Allah dai ya kiyaye mu ya tsare. Al-Qadi Iyad mai littafin Ash-Shifa bi ta'rif huquq al-Mustafa, aga malami ne, an san malami ne fitacce wanda an yi shi a ya rasu a tsakiyar karni na 6 shekara ta 544, amma shi ma ya fa'idantu da ga na ƙasa da shi wasu cikin almajiransa, ma cikin almajiransa ya rawaito daga gare su, ya fa'idantu kamar yadda yake cikin addibai na Ibn Farhun da kuma Tazkiratul Huffaz. Haka nan akwai wani Muhammad Ibn Yusuf At-Sanusi da na kawo shi ana, amma bari mu tsallake shi. A cikin malaman Najeriya, malaman da aka yi su a wannan ƙasar, Sheikh Usman Danfodio, wanda kun san ya rasu ne shekara ta 1232 ta hijira. To kun ga jagora ne na da'awar da aka yi na dawo da mutane kan tauhidi da kadaita Allah, yayin da shirka ta mamaye al'umma. To shi ma yana wannan jagorancin, yana wannan aikin, musamman a ƙarshe-ƙarshen rayuwar shi, akwai almajiransa da sun yi fice, sun goge a harkar ilimi, ya koma yana amfana da su, musamman cikin sha'anin abin da ya shafi fiqhun mazhabar Malikiya da ilimin harshen Larabci. Kuma waɗanda suka fice a wannan, ina nufin wanda ya fa'idantu da su, akwai Abdullahi ibn Fodi, ɗan uwansa, ko kun ga ɗan uwansa dama almajirin shi ne, kuma ɗan uwan shi ne, amma ya fa'idantu da shi kwarai. Hakan nan akwai ɗan shi Muhammad Bello, ɗansa ne, almajirinsa ne, amma kuma ya fa'idantu da gare shi. Kaga ba yanzu wani ya ce kai yaushe ka fara? Muna da wannan mummunar ɗabi'ar, wani shi kawai yana ganin ai wane ka a gaban mu fa aka haife shi, wane ai in ma baya so ya fa'idantu da wani, sai yana zuwa a kai ai babban wanku, ko kuma wankun na shekarun 60 ko 60 da nawa ne, ai tare muke wasa da shi ai shimfida yake kai baka isa ka bashi wata fa'ida ba wanda kuskure ne ai ai ka shirya kawai duk lokacin da ka samu fa'ida dama ɗayan uku ne wani lokaci ka hadu da wanda yake sama da kai a ilimi to nan sai kai kokari ka risuna ka karbi ilimi wata rana kuma ka hadu da wanda yake ƙasa da kai a ilimi to in ya bukata ka bashi fa'ida in ma akwai a wurin shi kai ma ka fa'idantu wani lokaci kuma za ka iya haduwa da wanda daidai kake da shi a ilimi to nan dama ce da za ku kuma mutaraha mutaraha mai mutaraha ka jefa masa ilimi ya jefa maka ilimi ku yi ta mutaraha kuna tunatar da juna domin tabbatar da ilimin naku da neman ƙari wannan haka ake so mutum ya zamto wajen fa'idantuwa kun ji da yadda shi Sheikh Usman Dan Fodio ya rika amfana daga har Abdullahi kaninsa da kuma Muhammadu Bello ɗansa kuma hakan yana bayyana a cikin wallafe-wallafen da suka yi da za ka koma shi yanzu Abdullahi ibn Fodi ɗan uwansa kenan ko wanda ya rasu shi ma 1245 shi duk da cewa almajiri ne na Sheikh Usman Dan Fodio amma ya kai wani mataki na ilimi har ta sa kamar yadda ya gabata malamin nashi yana fa'idantuwa daga gare shi ga dan shi ma yadda muka faɗa bari mu dau misali na biyu akwai Abdullah al-Ilori shi ma cikin tarjamar shi da tarihin shi da ake bayarwa kun ga dai malami ne na larabci malami ne da yayi fice a wannan yanki namu amma shi ma yana ambato cewa yana fa'idantuwa kwarai daga ilimin almajiransa musamman wajen tahqiqin littattafai da al'amura na tarihi da kuma tsari na karatu na zamani ya fa'idantu kwarai daga wajen almajiransa wannan me yake nuna maka yana nuna maka at-takamul wato cika juna kai ba cike kake ba akwai abubuwan da ka sani ni ban san su ba idan nazo sai nema a wajen ka ka bani kai ma akwai wasu abubuwa tana iyawa da ina da baka san su ba sai in baka to haka ake shine ma'anan takamul din ba wanda zai ce shi kawai ya san komai wanda zaka ji yace ai ni na san komai to kana jin mutum ya fara wannan magana ya san komai to dole ka sa mai alamar tambaya wayannan maganganu da na koro masu yawa wanda har muka cinye wannan lokacin na wannan darasin namu na yau suna nuna mana abubuwa kamar haka ko babban abin da nake so mu isa zuwa gare shi bayan wannan kewaye-kewayen da muka yi suna nuna mana cewa ana so mutum ya zamto ne tawalu'u wajen neman ilimi sannan su ma abota ilimin waɗanda suka shuɗe har muke jin maganganun sunna muke karantawa da ambatan su da alkhairi yana cikin manya-manyan siffofin su akwai siffa ta tawalu'u duk inda suka kai mataki na ilimi zaka samu akwai tawalu'u da kankan da kai a tattare da su abu na biyu wayannan abubuwan da na karanto mana yau suna nuna mana wato rayuwa ta ilimi ba ta bacci a koda yaushe motsawa take ko ka iya cewa taya ta ilimi a koda yaushe motsawa take yi ko mu yanzu da muke karanta wannan abin da a ce za a kawo wani ya zo ya zauna mun zauna kuma zai karantar da mu za ka samu fa'idoji masu yawa ko wannan littafin da muke karantawa yanzu tana iya yiwa ko ɗaya daga cikin ku ma ko wani da za a kawo ya karantar sai ga ya kawo fa'idoji masu yawa da mu ba mu iya kawowa ba kuma za ka fa'idantu da shi sa'annan abu na uku da muke fahimta a waɗannan abubuwan da na kawo girmama girmama wato takhassus wato wani zaka samu ya kware a wani fanni da kai baka kware ba to komawa wajen shi ba karamar fa'ida zaka samu ba a ce wani ya fice a ilimi na kaza to ka koma zuwa gare shi ka girmama wannan abin da yayi yana da matukar muhimmanci yana da matukar muhimmanci shi sai al-Imam Malik ake rawaitowa idan aka tambaye shi game da harkar qira'at karatun alqur'ani salo salo din nan da ake ana zuwa wani sai ya ce salu nafi'an fa huwa imamul qira'ati fil madina ku tambayi nafi'u shine shugaban makaranta alqur'ani a madina al-Imam Malik bai ce ai ni ne kaza ni ake ji idan na bashi yanda shugabanni suka sa min ido suke ganin daraja ta dan roman da yake zuwa min zai yanke za a koma sauraron nafi'u kaga nan ya lura da akwai wani abu da nafi ya fice shi bai yi fice akai ba nafi ya fi shi sanin wannan ilimin salu nafi'an fa huwa imamul qira'ati fil madina zaka ga wani ya fi ka sanin ilimin hadisi ka tambaye shi wani ya fi wani sanin ilimin fiqh akwai girmama wannan abu sai ka koma ka nema a wurin shi me yasa imam ibn al-jawzi yace albarkacin irin wannan abun lokacin da aka kore shi daga garin su suka yi rigima da masu mulki kazan kullun akan samu rigima tsakanin malamai musamman baka biya musu bukata ba ya koma kasan Masar yana koma kasan Masar sai ya ga menene bai iya ba anan kawai sai ya dukufa sai ya rika koyon ilimin qira'at nan ma kaga komawa yayi wajen wanda suke kasa da shi ya rutuna ya tawalu ya koya ba ya koya ba shikenan sannan abu na ƙarshe da wannan abin yake nuna mana wato matsaya ta ikhlasi wannan yana baka alamar mutanen nan akwai yi domin Allah a tattare da su wala nuzakkiya alallahi ahada Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon yi domin sa ina ganin bari mu dasa aya nan ko sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu darasi ne zuwa ina ganin ya kamata dai koda mako mai zuwa mun yi darasi mu tsaya insha Allah mako mai zuwa zamu rufe zamu kokarin rufe wannan darasin lura da Ramadan yana dabda kofa Allah dai muke roƙo ya ja kwanakin mu ya sa mu riski Ramadan muna masu imani da koshin lafiya su sai a lura mun tsaya inna malaka ya ce wa qila khudh ma safa wa da' ma kadura in mun dawo zamu tashi wa sami'tu ash-shaykha al-imam al-ustadh fakhr ad-din al-kashani rahimahullah yaqulu kanat jariyatu abi yusuf رحمه الله أمانة عند محمد رحمة الله عليه فقال لها محمد هل تحفظين في هذا الوقت من أبي يوسف في الفقه شيئا قالت لا إلا أنه كان يكرر ويقول سهم الدور ساقط فحفظ ذلك منها أبي لمك كرن تازم تودي دي ألا يتارى مألادة كرا كريكو تنتبن هرشي ألا يقافر تامنا يبام إيكوين جارة كرا كرمو Allah ya hore mana ilimi mai albarka da mu da ƴaƴanmu da iyalanmu da al'ummarmu gabaki daya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh